بالدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Laraba, wanda yau muna 14 ga wannan wata mai albarka, wata Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443, wanda yau zamu bude tafsiri da suratul Fatiha. Suratul Fatiha sura ce makkiya wadda tana da ayoyi guda 7, sannan ta kumshi kalmomi guda 25, sannan tana da harufa guda 110. Akan ce da ita Fatihatul Kitab, ɗaya daga cikin sunayen ta kenan. Ana ce mata Fatihatul Kitab saboda da ita ake bude karatu a cikin salloli gaba ɗaya. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa cikin Kitabut Tafsir. An Abi Sa'id ibn Mu'alla radiyallahu anhu qala, daga Abi Sa'id ibn Mu'alla Allah yarda da shi, qala yace, kuntu usalli fil masjid, na kasance ina yin sallah a cikin masallaci. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falam ajibu, sai annabi ya kira ni, tsira da mun ta Allah su tabbata a gare shi, ban karba masa ba halin kasancewa ina sallah. Fa qultu ya rasulullah, daga baya sai nace, ya ma'aikin Allah, inni kuntu usalli, abinda yasa ban karba maka ba, na kasance ina yin sallah. Fa qala alam yaqulillah, sai annabi ya ce da shi, shin Allah bai riga ya ce muku ba, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wanda kuka yi imani da Allah, استجيبوا لله وللرسول كربي كرم الله مدوكين سركي سنن كربي كرم منزان الله سيرا دا منتي الله سبت اغريشي اذا دعاكم لما يحييكم اذن يكراكو دنگني دا ابن دا زي رايا كنن ياكا ما تلوكا چند دا كجي انا كرم كودا كان صلى كينكي كربي كرم دا نكيما شين يسا النبي صلى الله عليه وسلم يقرن تامشي ورن آية دليلي دا كنونة چوا ان الله دا النبي سكا كراكا koda kana sallah ka yanke wannan sallar ka zo ka ji me annabi ke so da kai. Thumma qala li, sannan annabi ya ce da ni, la uallimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil qur'an, zan sanar da kai wata sura ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani mai girma, ita ce mafi girman surorin da ke cikin alqur'ani mai girma. Qabla an takhruja min al masjid, kuma zan sanar da kai hakan tun gabanin ka fita daga cikin masallaci. Thumma akhadha bi yadi, sannan annabi ya kama hannuna. Falamma arada an yakhruja, lokacin da ya nufaci fita masallaci. Qultu lahu, sai nace da manzon Allah, alam taqul la uallimaka suratan la uallimannaka suratan hiya a'zamu suwarin fil qur'an, shin ba ka gaya mani cewa zaka sanar da ni ba mafi girman sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma? Qala, sai annabi ya ce da shi, alhamdulillahi rabbil alamin, ai ita ce alhamdulillahi rabbil alamin, ita ce mafi girman sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma. Wa hiya as-sab'ul mathani, kuma ita ce as-sab'ul mathani, wal qur'anul azim alladhi utituhu, da alqur'ani mai girma wanda aka bani shi. Kaga wannan yana nuna falala da girma na wannan sura mai albarka, ita ce suratul Fatiha. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya rada shi, yake cewa an samu wasu tawaga daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun fita wani fatauci, sun fita bulaguro kenan, basu gushe ba sai da suka sabka a wata unguwa daga cikin unguwar Larabawa. Suka nemi bakunta a wannan garin, sai 'yan garin suka ƙi karɓarsu a matsayin baki, suka ƙi karɓarsu. To ana ci wannan halin, sai kunama ta halbi sarkin garin. da kunama ta halbesa sai mutanen wannan mutun suka tashi ta hanyar yin duk abin da ya kamata a yi dan wannan shugaban nasu ya samu sauki suka yi bai samu sauki ba sai wasu shashi daga cikin mutanen nan suka ce shin ba za mu je wurin wa'ancan bakin ba ko wa'ancan mutanen wanda suka sauka a wannan garin wala Allah a wurin wani shashin su a samu wani abun da za mu yi amfani da shi a wurin wanga shugaban namu ko zai samu sauki sai suka je wurin su da suka je wurin bakin nan sai suka ce da su ya ku wannan bakin lalle shugaban mu shagoran mu kunama ta ci shi mun yi kokarin yin duk abin da ya kamata mai dan yi amfani sababu abin da ya amfani shi shin a wurin ku za a iya samu wani abin da idan aka masa shi wannan abin zai amfane sa sai wani shashi suka ba su amsa suka ce da su eh sai ɗaya daga cikin su ya ce eh wallahi ni na iya yin ruqya sai ya ce sai dai wallahi ba zan muku ruqya ba mun ne muku sabke mu cikin garin kuka ki ku sabke mu a matsayin baki sai ya ce ba zan mu kowa ruqya daga cikin ku ba in ko zan yi sai dai ku samu wani lada na musamman da zan muku ruqya a sanadiyar wannan lada shikenan suka yi sulhu tsakankanin su za su ba su wani kaso na dabbobi a kansu musu wannan ruqya shikenan wannan sai ya tashi wurin wannan shugaban nasu ya dinga karanta suratul fatiha yana tufa masa yana karanta suratul fatiha yana tufa masa sai ya komo daidai kai kace babu abin da ya taba samu shi sai ya dawo cikin yanayi mai kyau yawa raka dangane da halbin da kuna matan mishi kuma suka cika musu wannan alƙawarin nasu suka ba su wani kaso na dabbobi da suka ba su wannan kaso na dabbobi sai wasu shashi suka ce to yanzu ya kamata a raba sai gudan ya ce a'a har mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa labari abin da ya fore mu da shi sai mai shikenan bayan sun koma gida suka je suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to waye sanar da kai cewa ruqya ce bi ma'ana ai ruqya ce da in ka karanta ta saboda wata cuta Allah zai baka waraka shi ya ce musu dan haka idan kuka kasafa abinda kuka samu kar ku manta da ni nima ku bani kaso wanda ke nuna halaccin yin ruqya da suratul fatiha kuma halaccin idan mutum kunama ko wani abin daga cikin ababen masu dafi suka halbe shi za a iya karanta mishi suratul fatiha a matsayin waraka kuma ya samu waraka da iko Allah ina fata mun gane kenan kaga suratul fatiha ɗaya ce daga cikin ababen da akan nemi waraka da su yayin karanta su lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin hali na rashin lafiya zai iya karanta ta ko a tofa a wurin ko a tofa a cikin ruwa a bashi ya sha ko a shafa a ciki in aka yi haka ana sa ran Allah maɗaukakin sarki ya ba wannan mutanen lafiya kafin shiga suratul fatiha mun san yayin da ake karanta alqur'ani akan fara ne da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce al-isti'adha wanda abinda ake nihi da al-isti'adha hiya lil-itija'u ila Allah ta'ala shine neman tsari da fakewa ga Allah madaukakin sarki walil-itisaqu bi janibihi da kuma neman tsari wurin Allah madaukakin sarki min sharri kulli dhi sharrin daga sharrin dukkan ma'abucin sharri ita al-isti'adha billahi neman tsari da Allah kama i'tirafi ne lahu bil qudra kama ka tabbatar ma Allah ne cewa yana da cikakken iko sannan shi ba wanda ke neman tsari kamar yana tabbatar da cewa lalle shi mai rauni ne kasashe ne daga kokarin ya yaki shedan ba zai iya ba sai in Allah ya bashi taimako da tallafi ya kare shi daga sharrin shedan ina fatan mun gane shi yasa shedan baka da maganin shi sai neman tsari da Allah game da shi Allah ne kadai ya iya kare ka daga sharrin shedan sannan shedan daga cikin aljanu ne kawai ko ana iya samun shi daga cikin mutane ko shakka babu akwai shedanun mutane sannan kuma akwai shedanu na aljanu dan galibi abinda ake cewa shedan shine wanda ya nisanta dabi'un shi sun sha bamban da dabi'un saura kaga dabi'a ta shedannu ta sha bamban da dabi'a ta mutane haka ne ko haka daga cikin mutane ma akan samu mutunan dake da munanan halaye da munanan dabi'un da sun sha bamban da sauran mutane haka cikin dabbobi akan samu haka shi yasa zaka ji mutane da kansu na cewa lalle wani shedani ne saboda munanan sufofin shi da wasu abubuwan da yake yi wanda galibin mutane ba su aikata haka haka cikin dabbobi za a iya samun dabba fitinannar da zaka ji mutane suna cewa wannan dabba shedani ne to akan iya samun shedanu daga cikin mutane sannan aka iya samun shedanu daga cikin aljanna dan da Allah madaukakin sarki ya bayyana haka wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura kana kaga akwai shedanu na mutane sannan akwai shedanu na aljanna hadisi yazo a cikin musnad na imami ahmad daga hadisin abi dhar Allah ya rada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle annabi tsira da manta Allah su tabbata a gare shi yace ya aba dhar ya kai aba dhar ta'awwaz billahi min shayatin al-insi wal-jinn nemi tsarin Allah daga shedanin mutane da shedanin aljanna kaga shi akwai shedanu daga cikin mutane sannan kuma daga cikin aljanna fa qultu sai nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awad al-insi shayatin shin dama akwai shedanu a cikin mutane qala na'am sai annabi ya ce mishi eh akwai shedanu daga cikin mutane haka imamu muslim ya fitar da hadisi daga abi dharin har yau qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تيرا دا متى الله سثبت أغري شيء يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر فقال الكلب الأسود شيطان أنا بيتشي نادقتشن أبن دكي ينكي صلى mace da jaki da bakin kare ya mana abinda in baka yi sutura ba tsakankaninka da su suka gitta suka bi ta gaban ka suna iya bata maka sallah daga cikin su mace bayan mace jaki bayan jaki sannan bakin kare fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma balul kalbi al-aswad min al-ahmar wal-asfar to me bambanci daga bakin kare da jan kare da kuma ruwan dorowan kare qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-kalbul aswad shaytan bakin kare shedani bakin kare shedani kaga a cikin dabbobi ma akwai me akwai shedani dan haka kenan kaga dole ne idan mutun yana sallah sai ya sa sutura a gaban shi wasu malamai ma na ganin cewa idan ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata suka gitta maka sallah ta baci sai ka sake sallah wasu ma kuma na ganin cewa a sallar tana nan amma kam ka rasa ladan sallar saboda gitta maka da sallah ina fatan mun gane to amma in akwai liman gabanka kai mamu sitirarka ita cewa liman shi yasa babu laifi ya halatta mutum ya bi ta tsakar sahu matuƙa akwai lema ka iya ka wuce tsakar sahu ko da bisa kan abin hawa ne in akwai dama abi in a titi ne a hirira idi da makamantansu mutane na sallah ga yarwar hili akwai hanya an tara sallah liman na sallah ka iya ka bi tsakankanin sahu ko da da abin hawa ne ko da kafa da makamantansu kuma kai ma mu ba za ka ingije mutum a wannan lokacin ba saboda sitirarka ita cewa eh limamun ka barakallahu fikum ina fata an gane sai dai akwai bambanci tsakankanin shedan na mutum da shedan na aljanu shedan na aljanu shi dan sharri ne mummuna ne makiri ne bai karban mujamala ko cin hanci shi kuma shedan na mutum zaka ga na yiwa kai ka iya ije shi ta hanyar mujamala ko ta hanyar yi masa ihsani ko cin hanci da makamantansu ina fatan mun gane sabanin shedan na aljanna shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo bambanci mai ban mamaki a wannan wurin tsakankanin shedan na mutun da shedan na aljanna shedan na aljani ba wanda ke iya raba ka da shi sai Allah mujamala da menene da ihsani baya karɓa su saboda yana kan ɗabi'a mummuna dan sharri ne amma shedan na mutum mujamala na iya raba ka da shi kyautatawa na iya raba ka da shi duk yadda yake da tsanani da sharri da makamantansu zaka iya sassabke wannan sharrin nashi da tsananin shi akan ka ta hanyar kyautata mishi ina fata mun gane shi yasa ibnu kathir yace akwai ayoyi masu bayyana wannan ma'ana guda uku cikin alqur'anin da ba su da na hudu aya ta farko yace Allah madaukakin sarki yace khudhil afwa wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahili wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghun fasta'id billahi innahu sami'un 'alim kenan khudhil afwa ka riƙe yin afwa idan aka maka ba daidai bai yi afuwa sannan iforo da kyakkyawa ka wadda kai daga barin jahilai haka zai raba ka da su zai raba ka ko zai raba ka da su zai raba ka da shi dan mutane idan kana mai afuwa sannan kana foro da kyakkyawa kana yin ma'arufi kana yin ihsani sannan kana ka wadda kai game da duk wanda ya maka sharri kaga sai ka huta daga sharri to amma shedan fa sai Allah ce wa in ma yanzaghannaka minash shaitan nazghun idan shedan ya tusa maka waswasi da zai sa ka aikata wani sharri ko ta fitina sai yace fasta'id billahi minash shaitani rajim a wannan lokacin ne mu tsarin Allah daga shedan jefaffe daga barar rahama Allah aya ta biyu Allah yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ije da wadda ta fi kyawu sama da mummuna idan aka maka mummuna aka maka ba daidai ba karama da mafi kyau kakka mai da mummuna da mummuna nahnu a'lamu bima yasifun Allah yace mu ne mafi sani dangane da abin da suke sifanta ka da shi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaytanu kaga can sai aka ce in wani yan maka da mummuna kai ka mai da mishi da mi sai ku samu lafiya wani ya maka ba daidai ba ya ci mutuncin ka ya maka abin da ba daidai ba maimakon karama kuma ka iya ramawa sai kai bayan kwana biyu sai ka kiyu ka mishi wani ihsani sai ya ji mi sai ya ji kumya yanzu in ya ganka sai na jin yauni daga wannan fa shine shi muka yi haka na mishi kasa kuma ga shi ya kyauta ta mu wannan fa shine mun na mishi kazaran nan gashi in ba dan da Allah ba sannan da ya mun tsaye da kayan gana wasanci sai ce gaskiya abinda nayi ban kyauta ba kaga sai ka rabu da shi ka rabu lafiya ka huta da sharrin shi nan gaba to amma shedan fa sai Allah ya ce mu annabi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya ubangiji ina neman tsarin ka daga waswasin shedanu kaga shedan wa zai iya raba ka da shi kawai ba wata hanyar da zaka bi da zaka samu sauƙaƙan mu'amala ko kuma kikkiawa wanga tsakanin ka shedan sai neman tsari da Allah daga sharrin shi ina fata mun gane wa'udhu bika rabbi an yahdharu sura ta uku Allah madaukakin sarki yace la tastawi alhasanatu wala sayyi'a da dai kyakkyawa ba za ta taba yin kama da maimuni ba ba ya kama kyawun abu da maimunin sa ba su daidaituwa idfa billati hiya ahsan kullun kai idan zaka ijewa ka ije da wadda tafi fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai kaga wanda ke tsakankaninka da shi adawa ce ya dawo yanzu kai ka ce masoyinka ne na kusa masoyinka mai soyayya sosai tsakankaninka da shi wannan idan ka gwada zaka ga haka ya bayyana duk mai kiyayya da kai bale ma kiyayya ta fuska addinin ka ko yana ganin cewa kai dan kaza ne shi yasa yake kyashin ka yana baya son ka ko kuma wani abu dai na rayuwa yasa yana kyashin ka baya kamnaka rika mishi ihsani ka gani kuma kakkare ni abin da zaka mishi yi mishi ihsani kyautata mishi yi mishi alkhairi to sai ya waye gari baya da wani masoyi sai kai sai ya rika ganin cewa taba kama matsala ce zai iya baka kariya idan aka taba ina fata mun gane shi yasa kyauta tana da wani sako na musamman da take sawa a cikin zuciyar wanda kake ma
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa jubilatul qulub ila hubbi man ahsana ilaiha, ai an rage an halicci zuciya akan son wanda ke kyautata mata. In kana kyautata mu mutun duk mugunta shi sai ya kyautata alaka da kai. Ina fata mun gane, ko da yana tuhuma kai cewa wannan dan izala ne yana kyamaka, ka sa kun da zai rika kyamaka dan haka kawai, ba ka da matsala da shi, ba wani abin da ya hada ka da shi, kawai shi dai izala da kake. Ko menene izalan da kake? Kawai ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saboda lafazin a ce izala wani abu ne da akan yi amfani da shi dan a hana mutane bin gaskiya kawai. Saboda haka menene izala? Eh, yanzu da ka dage wandanka ka bar gemi, sunanka me? Dan izara. Ko da ku baka sallah haka ne ko ba haka? Haka kenan, kaga yaudara ce, ha'inci ne. Jifa mutanen kware ne da wani sunan da zai sa mabiyansu su yi su kisu, ko kuma su san gaskiya su karba gaskiya. Saboda wannan shi yasa lorin gaji an ce musu wahabiyawa, wani gun a ce salafawa, wani bin a ce yan izala da makamantansu. Ana jifa su da wasu sunayen da ake son mai shurare kai ya bi su ko da sana akan gaskiya, saboda wannan sunan yayi kauri a wannan wurin. To idan mutum yana maka kyama ko yana kyashin ka saboda hakan, kyautata mishi da gani. Ina sha jarraba haka. So da dama akwai wanda ko gaisa da su bane, kawai ba dan komai ba, saboda yana gani nan a haka. Ba mu da matsala da shi ta kuɗi ko kasuwanci ko wani mata ta hada mu ta aure ko ne ya kasa ni ko ya kasa ni ko na kasa shi. Babu wannan. Kawai dai sifar ta wuce bata mishi ba. To amma ihsani yau da gobe ana bashi, sai a fara gaisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An kara shi zai fara gaida ka gobe. Da an waye gari ana cikin fadar da aka saba ciccira kai da shi a wurin, sai ce to eh lalle wani dai aga a mu'amala baya da laifi, shi dai bar shi da izala nan tashi ba. Ana haka ko ba haka? Ana haka. Sai ce wani fa kawai dai izala dai kawai, amma baya da matsala wallahi. Lafiya lau mu'amala baya da matsala, shi dai izalan nan da yake kawai. Bi ma da yana sanya yabe ka 100%, yana jin tsoron wanda aka saba ciccira ka tare da shi a wurin. To karamcin yabon da zai maka kenan. Ai ka ga yabo ne, tunda makiyinka ne yake ga maka haka. Ina fatan mun gane. Mafi kyawun yabo makiyinka yabe ka da abin da ya san shi makiyinka ne, akai kuma ya san sifa ce ta kirfi. Ina fatan mun gane. Shi yasa kenan sifa me yake cewa shi mutum ka iya ka tankwaro shi ka sake mu'amala da shi ta yi kyau ta hanyar me? Yi mashi ihsani. In dai ka ma mutum ihsani ka kyautata mishi, za ka iya canza mishi ne salon shi da tsarin shi. Kai bar ma ni yanzu ina hangen wani abin cewa inda akwai hali na kyautata ma mutane ta hanyar kuɗi da makamantansu na al'amuran rayuwar duniya, an fi ciwo hankalinsu da jawo zukatansu akan fahimtar gaskiya sama da yin wa'azi mai yawa. Ai kun fahimci magana ku? Eh, yanzu da a ce wani wuri ne za a haɗu a riƙa raba mutane diyini jikka, diyini in aka taru a zo a haɗu a yi karatu a bada jikka jikka, wallahi kahin lokacin yi masallaci ba wuri, kuma za ka ga ana faɗa ana tashin hankali akan wuri. Sahun gaba sai ya zanta shi hankali, ko ba haka ba? Saboda mi? Duniya da ake bada ba daɗe ba, kowa ya gani da aka kawo taimakon shinkafa garin nan, bin nihaya ba a raba shinkafa ba, kuma an yi asara da dama cikin mutane, na ji har mutuwa ma gaji ne. Haka ne ko? To ka diba 'yan mutum da suke zuwa karɓar wannan taimakon na shinkafa, ba irin mutanen da ba ku wannan ma ba ka zaton ka gan shi cewa ya je karɓar shinkafa, sai ka gan shi a can. So da ya fi ƙarfin shinkafa, amma za ka ganshi ya je kama taimakon shinkafa. To a yadda mutane yanzu zukatansu suka karkata akan abin duniya, da za a raba musu shi a dinga gaya musu gaskiya, za su karɓe ta cikin sauƙi. Me yasa ka ga kiristoci sukan shiga cikin dazuzzuka wurin mutanen da ba su da ilimi kuma su yi galaba a kansu? Ai in suka ji ba wa'azin ba ne kawai suke musu, dukiya suke raba musu, su ba su abinci, su ba su kaya, su musu magani. wani ke bani labarin wani mutum da ya rishin lafiya musulmi ne baya da lafiya har ya kai mutanen shi sana karoce mishi kwance yake ya rasa yadda zai kuma baya da kudin da zai nemi magani da shi watan sai kristoci suka isko shi suka kai shi likita suka kula da shi suka yi tsaye akan sa har ya warke sai ya shiga kirista yanzu wannan a tunaninka wahalan nan da ya sha musulmi na ganin shi ba wanda ya kula da shi bayan ya shiga kristan nan alkashin taimakon da krista suke mishi har ya samu waraka kana ga kai ciwo kan shi ya dawo daga barin krista da musulunci zai yarda da kai ba zai taɓa yarda da kai duk da wajibin shi ne musulunci in ya mutu akan kafirci Allah ko na shi zai to amma rishin kyautata mishi da akai da kyale shi da akai sai ya gano ashe waɗancan su ne masoyan shi kuma abin da suke kira shi ne gaskiya sannan suna tallafawa kuma abun mamaki a yau garin ga akwai wuraren da aka kafa ko wuri guda da aka kafa na karɓa ƴaƴan tsuntuwa da aka yadda ƴaƴan da ba su da galihu kuma kristoci ne suka yi shi kuma banda krista kab garin ga babu inda ake kai ɗan tsuntuwa sai can a tunanin ku wannan yara idan suka girma akan me za su tashi akan kristanci akan kristanci daktar mai kura da harkar yara kanana irin wangana ƴan tsuntuwa da makamantansu wanda yake shine hukumar Niger ta kawo a nan jihar Agadez mun tattauna da shi yake cewa yana mamaki a ce duk garin Agadez babu wani wurin da ake tana da ƴaƴan tsuntuwa a matsayin wurin da musulmi ke tattalin su yace ya kamata a samu haka in ba haka ba yace mu idan muka sami yara tunda mu ne jagororin da muke kula da wannan bangaren mu hukuma ta wata samu a wake matsayin wakilanta ta wannan jiha in aka sami yaro ba inda za mu kanshi sai can saboda babu wurin da ake renin jarrai sai can kaga can ne za a ba su ci a ba su sha tun suna ana shayar da su har su wayo su girma su yi hankali a sa su lakol ana biya musu har su zan wani abu dan mi ba za su tashi kristoci ba kuma a tunanin ku wannan ƴaƴan da ake yadda ɗiyan kristoci ne ɗiyan musulmi ne wallahi ɗiyan musulmi ne ɗiyan musulmi ne da kaga wannan duka wallan musulmi ne a ce babu haka an nake ce mishi to kar ku rika ganin cewa ai musulmi ne ya hau yawun wai wasu ne daga cikin musulmi abin ya hau yawun yawunin ya hau kansu har kai da kake wannan magana ya kamata a ce ka bada gudunmuwa ta musamman wurin ganin ya zai a samu wurin da za a tanada a kafa shi don kula da ɗiyan tsuntuwa da ake samu don su tashi akan tarbiyyar musulmi da musulunci ya kamata kowa ya ji a ran shi ya ga cewa aikin shi ne bayi wasu aiki jira su yi ba kai ma wanga kana jira wanga yi kai ma kana jira wanga karshe ba mai yi daga cikin wanda kaga hakan sakake a takaice dai akwai bambanci tsakankanin shedani na mutum da shedani na aljani shedani na aljani ba wanda zai tsare ka sai ubangijin da ya halicce ka ya halicce shi amma shedan na mutum kyakkyawan mu'amala tana sa ya canza maka ya mu'amalance ka mu'amala mai kyau kuma kana iya karbu da sharrin shi ta hanyar kyau da ta mishi mu'amala ina fatan mun gane to menene hukuncin isti'aza menene hukuncin al-isti'aza menene hukuncin ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na farko yin isti'aza za mu iya kasta shi kashi biyu ko a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da zaka karanta alqur'ani cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah wajibi ne menene wajibi idan aka ce wajibi dole tilas ta yadda in baka yi ba kana da laifi kai ba daidai to yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah wajibi ne bayan ka yaba Allah madaukakin sarki kafin ka karanta suratul fatiha ina fatan mun gane kenan yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillah yin a'udhu wajibi ne saboda Allah madaukakin sarki ya fada fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani mai girma ka nufaci karanta sa to ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shaitan ar-rajim jefaffe daga barin rahamar ubangiji kuma hakan ya tabbata a cikin sallolin manzon Allah tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi. Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Abi Sa'id al-Khudri qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi tsaye waddare zai yi sallar dare kenan qiyamul layl kabbara sai yayi kabbara thumma yaqulu sannan yace سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول سنن يجي لا إله إلا الله ثلاثا سوءك ثم يقول الله أكبر ثلاثا سوءك سنن يجي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سنن يفارك ثم قرأ ko thumma yaqra'u sannan ya fara karatun sannan kenan kaga ana so ku wajibi ne yayin da zaka karatun sannan ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sa'annan a sunnanci ana son kayi ta a sirrance ba wai bayyana ta zaka yi an gane ko kamar da kuma ana son a din raka'a in zaka karanta fatiha ko ka karanta ta a sirrance ko kuma ya zamanto ka karanta ta a raka'a farko to sai ya wadace ka a cikin sauran raka'o'i ko kayi ta dukkan raka'a ko ko kayi ta a raka'a farko in kayi ta raka'a farko shikenan sauran raka'o'in ba kai ba sai kai ba ya wadace ka wannan a cikin sallar ki sannan fada a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wajen sallah me hukuncin shi to shi ma yayin da zaka karanta alqur'ani mai girma wajibi ne dole ne ina fatan mun gane dole ne kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim kuma fadaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin da zaka fara karatun alqur'ani sarki ne a bakinka kamar kana tsarkake bakinka dangane da ababan da ka faɗa wanda ba su dace ba na zantuttuka na banza da makamantansu kuma sai ya zamanto kama kana daɗaɗa bakinka da kuma shirya shi wurin karanta zancen Allah madaukakin sarki yana a wannan lokacin wajibi ne kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim to amma lokacin da kake so ka kafa wata hujja ko ka gaya ma mutum wani dalili ko lokacin da kake huduba kan minbari ina fatan mun gane ko kuma kana wa'azi ko nasiha to a wannan lokaci in zaka shawo aya dole ne sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wannan lokacin ba dole bane ka iya kawo ta ka iya shawo aya kai tsaye ka iya shawo abinda kake so ka shawo daga cikin ayoyin alqur'ani kai tsaye ba tare da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su da dama yakan yi haka imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga nu'man bin bashir نعمان يتشي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجي من ذا الله سيرا دا منش الله سبت أغريش يقول ينا يتشي الدعاء هو العبادة النبي أنا نصيحة كان سيرا النبي يتشي الدعاء هو العبادة الدعاء إتشي بوتا ثم قال سيرا النبي يتشي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين annabi da ya karanta wannan aya ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai fara kaga babu laifi yayin da kake jan hankali ko nasiha ko huduba akan minbari ko kuma wa'azi da makamantansu ba dole bane in zaka jawo aya ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda an san manzon Allah yakan jawo ayoyi yayin nasiha yayin jan hankali ba tare da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim da yin isti'aza lokacin da mutum ya samu kansa cikin yanayi na fushi da damuwa shi wannan mustahabbi ne kuma yana da amfanin gaske Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi an Sulaiman ibn Surat qala yace kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kasance ina zaune tare da manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi wa rajulani yastabbani sai ga wasu mutane guda biyu suna zagin juna. sun hasala sun fusata har sun kai suna zagi juna fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wantafakhat awdajuhu dayan cikin guda biyu kuskar shi ta yi ja sannan kuma jijiyoyin wuyan shi sun tashi alama yayi miki kenan ya fusata fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata a gare shi yace inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid lalle ni kam tabbata na san wata kalmar da ya fade ta da abin nan da yake ji na damuwa ya tafi ya basa law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin da yake ji na damuwa sai ya tafi ya basa kaga duk wanda ya samu kanshi cikin bakin ciki da hasala ta yadda jijiyoyin jikin shi duka sun tashi kamar ya buga to idan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya dawo normal sai wannan bakin cikin da hasala sai tafi sabar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari haka imam muslim ya fitar da hadisi a cikin littafin shi as-sahih an Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu qala yace qultu ya rasul Allah nace ya ma'aikin Allah inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati lalle shaydan ya shiga tsakankanina da sallata yalbisuha alayya yana samun waswasi cikin salla yana rikitar da ni a cikin salla na kasa gano raka'a nawa ce ne na kasa gano shin na karanta kaza ko ban karanta kaza ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mutunci Allah subhanahu ta'ala gare shi yace mishi dhaka shaytanun yuqalu lahu khinzab wannan ai shedan ne yake maka haka wanda sunansa ma khinzab ana ce masa khinzab fa idha ahsastahu idan ka ji alamun shi yazo yana maka waswasi yana so ya rikatar da kai a cikin sallah har ka kasa gano a ina kake fa ta'awwad billahi minhu nemi tsarin Allah daga shi watfil an yasarika thalatha kayi tofi a hagunkinka so uku kenan lokacin da ka samu kanka kana sallah akwai wani shedan da ke zauwa yana damuwa ka cikin sallah yana jefa maka waswasi ya hana ka tantancewa me kake yi har ka kasa ganowa wai raka'a nawa kake ciki annabi ya ce wani shedani ne da ake ce mishi khinzab idan ka ji yana damun ka fahimci cewa ya zo ya rigitar da kai kayi tofi a hagunkinka so uku ka nemi tsarin Allah daga shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa so uku a hagunkinka a cikin sallah a cikin sallah ina fata mun gane a cikin sallah zaka yi haka idan kai haka zaka samu kariya daga sharrin shi fa qala mai bada labarin yace wanda abin ya dame shi ya bada labari yake cewa fa fa'altu dhalika fa azhabahu Allah ta'ala anni sai na aikata hakan sai Allah ya tafiyar da shi daga barena sai zaman to ya shafa mani lafiya wannan shine abin da ya shafi lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ma'anarta shine zan fara abinda zani farawa ina neman taimakon Allah wurin fara shi da sunan Allah zani fara karatu in karatu ne zakai da sunan Allah zani fara aiki in aiki ne zakai da sunan Allah zani fara kaza in abinda zakai kaza ne shine bismillah zani fara wannan abinda zani farawa da sunan Allah bi ma'ana ina mai neman taimako da tallafi na Allah cikin wannan abinda zani fara da sunan Allah Allahu kenan Ar-Rahman wanda ya sifantu da rahama Ar-Rahim mai isar da jin kanshi zuwa ga halittun shi gaba ɗaya wanda yake banci bayan shi masu imani da yi musu jin kai da rahama sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun fari alqur'ani mai girma da wannan lafazin na bismillahir rahmanir rahim shine farko zaka gani bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillahi rabbil alamin sannan malamai gaba ɗayansu sun yi ittifaki na cewa bismillah wani rabi ne daga cikin ayat alqur'ani mai girma fada Allah madaukakin sarki innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga shi bismillahir rahmanir rahim wani bangare ne na wata aya a cikin alqur'ani mai girma duka sun yi ittifaki akan haka sai dai sun yi sabani wai ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura ko kuma shin aya ce a cikin kowace sura ko kuma aya ce a cikin suratul fatiha banda sauran surorin haka malume suka yi sabani wasu suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha ina fatan mun gane dan suratul fatiha aya nawa ce eh bakwai in muka fara da bismillahir rahmanir rahim nawa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نوى باقي سكتي دنهك بسم الله الرحمن الرحيم آياتي أجكن سورة الفاتحة منين هجكو saka ce imamu Daraqutni da imamu Baihaqi da imamu Dailami sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Abu Huraira anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza qara'tum idan kuka tashi karanta alqur'ani ko alhamdulillahi faqra'u bismillahir rahmanir rahim ku karanta bismillahir rahmanir rahim innaha ummul qur'an ita fatiha ita ce uwa alqur'ani mai girma wa ummul kitab ita ce uwa littafi was sab'ul mathani ita ce as sab'ul mathani guda bakwai da ake yawan maimaita su menene guda bakwai ayoyi guda bakwai wa bismillahir rahmanir rahim ihdaha sai annabi ya ce kuma bismillahir rahmanir rahim daya ne daga cikin ayoyi na suratul fatiha guda bakwai قال الشافعي إمام الشافعية هي آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية أتكن سورة الفاتحة واحتج بالحديث السابق يكف هجة دونغ حديث نمك كرنتايس تؤمنين حكمت كرنتاتا كرنت بسم الله الرحمن الرحيم أتكن سلم واجبين دولني كيتا sai dai ya tabbata cewa mafi yawa ana karanta ta ne a sirrance ba sai an bayyana wasu lokutan kuma ana bayyana ta galibin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayyana bismillahir rahmanir rahim haka abubakar bayan sa haka umar bayan sa haka usman basu kasance ba suna bayyana bismillahir rahmanir rahim in za su karanta za su karanta ta ne amin a sirrance ba tare da sun bayyana ina fata mun gane dalilin da ke nuna wajibcin karanta bismillahir rahmanir rahim hadisin da imam an-nasa'i ya fitar da ibnu khuzaima da ibn hibban da sanadi mai kyau min hadith nu'aym al-mujmir qala yati sallaitu wara'a abi huraira nayi salla bayan abu huraira wanda abu huraira sahabin wane ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qara'a bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar shi sai naji ya karanta bismillahir rahmanir rahim thumma qara'a bi ummil qur'an sannan ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin alhadith har zuwa karshen hadisin wa fi akhirih daga karshen hadisin qala sai abu huraira yace bayan ya kammala sallar sai yace wallazi nafsi bi yadihi naran tsida wanda raina ki hannun shi wani ne kenan Allah madaukakin sarki ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusani tabbat ina kwatanta muku sallan manzon Allah ce tsira da amince Allah sabata ga shi imana ina bayyana muku yadda annabi ya salla tare da cewa farko ka hanya karanta alhamdulillahi a wani yanayi a bayyane wanda ke nuna ashe wasu lokutan ka iya mi ka bayyana bismillahir rahmanir rahim ina fata mun gane menene dalilin da ke nuna cewa annabi da sahabbai basu cika bayyana ta ba imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga imam qatada hadisin anas dan malik anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ababakrin وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يتشي للي النبي سرادة من شاء الله صبت أقريش دا أبو بكر دا عمر سنكسنتي سنا بولي سلاني دا الحمد لله رب العالمين يا أم بچ بسم الله كنا سنا انتلي أو نيني أسرن شبا سنبينا إمام النسائي يفتد حديثي دا ابن حبان دا سنة دي ميكو دا أنس أم مالك قالت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناي صلى أبايا منزان الله سيرا دا أمان شاء الله صبت أغريشي وخلف أبي بكر كما ناي صلى أبايا أبو بكر وعمر ناي صلى أبايا عمر وعثمان ناي صلى أبايا عثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم دكان سسنك سنشي باسا بيّن بسم الله الرحمن الرحيم ميسك يكينا sirran tawa saki kenan shi yasa idan zaka salla kai karanta du'a ul istiftah farkon abinda zaka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin sawa'un sallar asri salla wanda ake yi a sirrance ko kuma wanda ake yi a bayyane a wasu lokutan in ka bayyana bismillah babu laifi a gare ka amma ya kamata a ce mafi yawan lokutan ka kana sirranta ta ina fatan mun gane shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajharu bi bismillahir rahmanir rahim annabi ya kasance yana bayyana bismillahir rahmanir rahim taratan aw sulukatan wa yukhfiha aktharu mimma yajharu biha sai dai yakan oyeta sama da yadda yake bayyana ta mafi yawan lokaci yakan boye ta sama da yadda yake yin ta a bayyane wala raiba ibn qayyim yace babu kwankwanto annahu lam yajhar biha da'iman fi kulli yawmin wa laylatin khams marrat ko shakka babu kwankwanto cewa annabi bai kasance ba yana bayyana ta kowane lokaci so biyar safe da maraice a cikin salloli guda bai kasance yana yin haka ba yayin zaman gida ko kuma fatauci inda ko yana yin haka hakan ba zai boyi ba akan sahabban annabi da kulafa'ikin shi da sauran sahabban shi to sai aka gano cewa shi annabi a wasu lokutan ne yake bayyana ta mafi yawan lokacin shi yakan siranta ta ne yayi ta asarci a takaice dai ɗan uwa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha karanta ta wajibi ne amma ana karanta ta ne a sirrance kamar yadda aka samu da dama daga cikin malamai sukan yin haka daga cikin su akwai Abu Hanifa yakan karanta bismillahir rahmanir rahim a asirce da Imam Thawri da Ahmad dan Hanbal kuma zance ne da aka rawaito shi daga Umar an rawaito shi daga Ali dan Abi Talib da Abdullah dan Mas'ud da Ammar da Ibn Zubair daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi sai dai ƴan uwa matsala ce wanda ke da kai sabani a cikin ta wasu malaman sun ta kan cewa bismillah ba ta daga cikin suratul fatiha menene hujjar su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ya ce na raba sallah tsakankanina da bawana idan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce kaza in yace arrahmanir rahim sai Allah ya ce kaza in yace maliki yawmiddin in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai yace hadha baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al kaga a cikin hadisi an ambaci bismillah annabi kuma yace Allah yace Allah ya raba sallah tsakankanin shi da bawan shi rabin nashi ne rabin na bawan shi ne a ciki bai ambaci bismillahir rahmanir rahim sai suka ce dan haka bismillah ba ta daga cikin suratul fatiha dan haka in baka yi ta ba a cikin suratul fatiha baka yi laifi kenan kaga kowane daga cikin mazhabobin guda biyu zancen su yana kusa da dalili ina fatan mun gane wanda ke kan ra'ayin da ke cewa suratul fatiha ɗaya ce daga cikin ayoyi bismillahir rahmanir rahim ɗaya ce daga cikin surorin ayoyin suratul fatiha kaga wannan idan ya barta da gangan sallar shi za ta yi bace in ko ba da gangan bane ba ya iya yin wani sujudi ko abin da ke kama da haka da zai cike mishi sallar shi wanda ko ke ganin cewa ba aya bace cikin suratul fatiha in ya barta babu komi akan sallar shi sai dai ya bar abin da ya fitan da annabi ya kasance yana karanta ta amma a asirce amma su suna ganin cewa ba dole bane karanta ta ina fatan mun gane to suratul fatiha wannan basmala ƴan uwa bismillah ar-rahman ar-rahim tana da falalan gaske abinda ke nuna falalanta hadisin da imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi da ashabus sunan daga hadisin umar ibn abi salama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzo allah tsira da mutum allah subhanahu wa ta'ala gare shi qala lahu yace masa ya gula ya kai wannan yara sammillah kace bismillah wa qul bi yaminik kace da hannun damanka wa qul mimma yalik sannan kace daga abin da ke gabanka kage yana da kyau in zaka ci abinci kace mi bismillah sannan kace da hannunka na dama sannan kuma kayi kokarin cin abin da ke gabanka ina fatan mun gane yana daga cin ladabin cin abinci a inda zaka kai haka karkace da hannun hagu ina fatan mun gane ko da ko shahidi gare ni ne kake ci duk yadda abincin ya kai zamani ta fuskar ci gaba kake ci shi da hannun hagu gwamma a ce kai ba kauye ne da ka saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bare da shayi ne rike bare din haka in ka kurba ka kamo shi haka kuma ka cira sai ka bi shi da shayi kaga ka dace da sunna ko da ku mutane sun ga cewa kai me kai kauyenci ina fatan mun gane in wani abu ne da ake rike wani furshat da wuka da makamantan sai an yanka a caka a ci da hannun hagu kai ka yanka da hannun hagu ka caka da hannun dama ka ci sai zaman to ka dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shedan ba zai ci abinci tare da kai ba ina fatan mun gane sannan imam ahmad da bukhari da muslim sun fitar da hadisi da ahlus sunan daga abdullahi dan abbas yabrugu bihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya kai ga manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi annabi yace law anna ahadakum idza ata ahlihi da ce dayan ku yayin da yaso ku santa iyalin shi sadu da su qala sai yace bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره da yace dayan ku zai ce bismillah ya karanta wannan addu'a yayin da zai kusanci iyalin shi Allahumma jannibina ash-shaytan wa jannib ash-shaytan mimma razaqtana to idan Allah ya kadarci za a samu juna biyu a wannan lokacin wannan dan shedan ba zai cutar da shi ina fatan mu gane zai zo lafiyayye mai cikakkun gabobi ba zai zo wani iri ba haka zai zo kuma da mai ji mai biyayya ba zai kasance mai kikkesa zuciya mai taurin kai ba ina fatan mun gane kaga wannan yana nuna mana falalab bismillah sannan imamu tirmidhi da ibnu majah sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin ali annabi yace sitru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al kanif an yaqula bismillah sitra da hijabin da ke tsakankanin mutun dan adam da aljani lokacin da ya shiga magewaya idan yace bismillah kana cewa bismillah aljannu ba za su ga al'auraka sai ka gama abin da kace amma kage idan baka ce ba mai yiwa su ga al'auraka ma yiwa su yi wasa da al'auraka da makamanta haka Allah ke shi din kare kage wannan ke nuna falalan yin bismillah kenan ga ya kamata a ce mutun ya lazumci bismillah cikin al'amuran sa gaba daya in zai fita bismillah fidda riga bismillah sawa bismillah da makamantan su neman agajin Allah da neman tallafin sa imamu muslim ya fitar da hadisi da Malik da Abu Dawud da Tirmidhi an Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi annahu kana annahu shaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an ya kaima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kukan wani ciwo da radadi da yake ji a jikin shi yajiduhu fi jasadihi mundu an aslama ko mundu aslama yana jin wannan radadin da zafi a jikin sa tunda ya musulunta fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da shi ضع يدك على الذي يألم وفي رواية الذي تألم من جسدك أزهننك ديدي ورندك يمك تشيو وقل كشي بسم الله ثلاثا سوءكو وقل سننك فلاسو بقي سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كفلو أنن سوء بقي دعيكم الله وأنن زافا درددندك كيجي زيكو كما بابش wanda ke nuna mana falala ta bismillahir rahmanir rahim ɗan uwa duba ga cewa lokaci yayi kuma yana da kyau mu san wannan hukumce hukumcen shi yasa nace dole mu biyo kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim dan ya zama tun wannan mabu'i na fara suratul fatiha nan za mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah ya samu ladan shi kuskure ko abin da ke kawo da shi Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi